رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقديم المتفشي فاركو
بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة
الحمد
لله والصلاة
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين
أما بعد هذه الرسالة أقدم في بالي من الرسالة لقيمة أشكن بابنتا
كتبتها ردا على بعض الدكاترة
نربطها ربط ردي بأسساش الدكاترة أنغاني nace da katira shine mutumin da yake karatun zabura su da katira galiban ba su yi karatun ainihin zauri ba ba su zauna a wajen manyan malamai sun kwankwadi karatu ba an gani sun zo sun yi karatu ne a zabura karatun syllabus an gani amma kuma su a haka din zaka suna da awon ilimi sai ga sun shiga gona mai zurfin gaske wanda wannan gona zai iya yiwa ma ya farfin su wani za ga an ce yayi master akan hadisi ko yayi doctor akan hadisi to wannan doctor da yayi akan hadisi ba ya binciki wani bangare ne shi doctor akan hadisi ba a cewa duk wani fanni na hadisi an karanta ba a cewa haka kawai zaka dan dauki wani fanni ne ba na hadisi kamar a ce al-hasan li ghairi an gani kai bincike kan hasan li ghairi shin hasan li ghairihi yana zama sahihu li ghairihi ko a yana zama sahihu li ghairihi ko bai zama sahihu li ghairihi idan har yana zama sahihu li ghairihi wasu sharuɗa ake buƙata ya cika kafin ya zama to sahihu li ghairihi sai kaga mutum yayi bincike akan wannan in ya gama bincike akan wannan sai a bashi doctor akan hadisi ina fatan gani alhali akwai fanni sun fi 50 da bai taba ba cikin hadisi haka nan idan cikin fiqh ne zai iya daukan fannin qiyasi kawai yayin bincike akan shi ko ya dauki fannin shar'u man qablana a ce ana so yayi bincike sosai mai zurfi kan shar'u man qablana ko yayi bincike akan al-istihsan ko yayi bincike akan masalihul mursala an gani to zai zo ya yi bincike ya wallafa littafi a kai in ya wallafa littafi aka duba aka duba aka kai littafin ya yi sai ya sa mai hannu to wannan binciken da ya yi ba sai ya ringa tinkawo shi ba malamin fiqh ne shi ya san fiqh da kyau ko ya san kaza ya san kaza ya san shi ba doctor ne ba kan hadisi ya ringa baka tsoro an gani to kuma kana so ka gano wannan ai ka san yanda ake yi in ana yin bincike akan ilimin boko akan ilimin boko in din mutum zai yi doctor's degree PhD shin yana zuwa ne a ce in science sai duk wani fanni na science yayi bincike akai yana yin takasus ne a cikin fannin science zai iya bincike akan fanni guda ɗaya kawai daga cikin fanni na science to anan sai kaga an bashi sai shi kuma ya ringa tinkawo shi wani gwararre ne akan bincike kan science to almuhim dai wato dakatira idan mutum yana so karatun shi na ainihin PhD yayi albarka to yayi karatun zaure a wajen malaman sunna ya sanya littafi din hadisi ne ya sanya littafin hadisi daga bango zuwa ga bango a karantar da shi dalla-dalla akan wannan fannin in fannin fiqh ne shi ma ya sanya littafin fiqh a wajen malamin da ya dace a karantar da shi daga bango zuwa bango ba wai kawai yayi karatun jami'a ba irin wannan shi ne Sheikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i yana kiran shi shahadatu zuhur mutum yayi karatu kawai a jami'a sai ya zo ya malantar da kanshi in dai mutum yayi karatun jami'a ya karanci hadisi ne ko ya karanci fiqh ne ko ya karanci lugha ne to in dai kawai ya tsaya akan jami'a ne kada ka dauka wani babban malami ne wanda zai iya warware ma kowane irin abu da ya taso akan wannan fanni. A'a, an gane wannan ku? Amma in ya zauna a gaban manyan malamai yayi karatu irin su Sheikh Muqbil bin Hadi, kaga shi ya zauna a wajen mashayikh yayi karatu, bayan karatun shi na jami'a irin su Sheikh Rabi'u bin Hadi Umair Al-Madkhali ya zama to professor, amma kuma sai da ya kwakwadi karatu a wajen malaman zauri. Ina ba ta gano wannan? To irin wannan shi ne ya kamata mu lura, kada mu ringa ruduwa don an ce mutum doctor, kai wani doctor ne ba, kuma da professor ne ba. To wallahi mutum na iya zama professor, ka zauna a gaban shi za ka yi karatu ya zama bandan-bandan. Ina ba ta gano wannan? Yauwa, wannan kalmar professor ya daina baka tsoro, ce prof ne ba, ga ƙananan yara yanzu zama prof, kuma ka san cewa karatunsu bai nuna ba. Ina ba ta gano wannan? To saboda haka kuma za ka ga cewa wani lokaci ma wani ɗalibi ya riga malamin shi zama prof, kuma yana nan yana karatu wajen malamin shi. Ina ba ta gano wannan? Ya riga malamin shi zama pro, kuma yana nan yana karatu a wajen malamin shi. Yanzu akwai wani karamin yaro yana zaune a wajen malamin shi, shi prof ne, malamin shi ba prof ba ne, malamin shi associate prof ne, kuma yana nan in malamin na karatu za ga yana ta rubuta, yana ta rubuta kawai daga cikin karatun malamin. Kaga ya riga malamin samun kwali, amma malamin ya riga shi samun ilimi. Ina ba ta gano wannan? To wani zai zo ya ce ma karatun mai kai, kai iya karatunka ibtida'iyya kai kaza kaza, baka da kwalin sanawiya, baka da kwalin ainihin degree, baka da kwalin kaza, shi ya dauka wannan degree shi ne karatu. Amma mutumin da zai maka shi adalci, in ya yi karatu a Najeriya ya tabbatar da karatun degree nan ba karatu ba ne wanda mutum zai dogara da shi. Wani lokaci mutum na iya gama wannan karatun degree babu wani kyakkyawan fahimta da ya ga wannan fannin. An gane wannan ko? Eh.
Na'am, alladhi nasaba ila imam al-Arabi.
Yawa na rubuta ta saboda raddi ga wasu sashen da ka kira wanda ya jingina ma imamu darul hijra abinda bai dace da shi ba. Ya jingina ma imamu Malik abinda bai dace da shi ba. Na aqida ba ta ce
na ala hada doktor al-mutaassib li mazhab al-maliki,
wannan doktor din mai ta'assubanci ga mazhabin malikiya ya raya
na aqidatu fil qur'an tawqu,
cewa aqidan malik game da qur'ani shine tawqu, wato aqidan malik game da qur'ani in an tambaye shi me zaka ce kan qur'ani, imam malik cewa yake yi ni bazan ce qur'ani halitta bane, ba zan ce Qur'ani ba halitta bane, na dakata kawai, na dakata na yi tawakkufi. Wai wannan shine aqidan Malik game da Al-Qur'ani.
A ina ya kun makhluq wala ghayr makhluq,
wai Al-Qur'ani ba zai kasance halitta ba, ko kuma a ce wanda ba halitta ba.
Za'ama bi anna hazain qawlai bid'a,
kuma ya raya cewa wannan maganganu guda biyu duk bid'a ne, kuma siyasa ne. Ka ce Qur'ani halitta ne, bid'a ne, kuma siyasa ne. Ka ce Qur'ani ba halitta ba ne, bid'a ne, kuma siyasa ne. In ji wannan doktor ɗin, kaga wannan shi ne abin da ke nuna muku cewa wannan karatu ɗin ba ya mai da mutum babban malami. Yanzu wannan ya kamata a ce duk mutumin da yake da'awar sunna, an gane, ya ɗan yi karatu ko bai yi zurfi ba a cikin fanni na aqida, ya kamata a ce ya san cewa aqidan Imam Malik game da Qur'ani shine Qur'ani ba halitta ba, Qur'ani ba halitta ba ne shi. Ko? To ba gashi mutum ya kai mataki na doktor, amma kuma an tambaye shi kan Qur'ani, ya ce Qur'ani ni ba zan ce halitta ba, ba zan ce ba halitta ba, wannan shine mazhaban Imam Malik. To shin inda doktor din ya karanta kuma ya nuna zai faɗi wannan magana? Amma me kuke tunani, da yayi karatun zauri min gilas ila gilas, ya sa littafin aqida ya sauke shi a wajen malamin da ya san aqidan daga bango zuwa bango, lakana ahsan, ko to ka gani gashi doctor amma kuma bai san matsayin ahli sunna kan qur'ani ba bai san matsayin imam malik kan qur'ani ba kaga wannan ba karamin abun kunya bane kuma wannan doctor din yana jagorancin fa al'umma ne ba har suna ganin shi wani irin babban malami din Najeriya ba irin shi Allah ya sauke eh
ahadatta
ba'ada wafatin kibarul ulama eh wannan guda biyu bid'a ce kuma siyasa ne wanda uhudisat wanda aka kirkiro ta bayan rasuwar manya-manyan malamai kaji wai an kirkiro wannan aqida ne bayan rasuwar manya-manyan malamai irin misalin su Malik bin Anas bayan rasuwar su ne Allah ya masa rahama ba ka duba wani abu mamaki da ya faɗi wannan magana a matsayin shi na doctor me kuke tunanin zai yi ga ɗaliban saboda ko an tambaye su iya ba da amsa kada zai ce abin da ya sa na ce muku qur'anin nan duk wanda ya ce halitta ne ko wanda ya ce ba halitta ba siyasa ne ko bid'a ne saboda wannan magana an jingina wa malik ne babu inda malik ya faɗi maganan ku duba cikin littafin malik na kaza na kaza sannan ku duba cikin littattafan ɗaliban malik din babu ɗaya ƙanwan biyu an gane ba zai kafa hujja da littattafan malik ba ba zai kafa hujja da littattafan ɗaliban malik ba ba zai kafa hujja da littattafan a'immatu salaf ba kawai zai kafa hujja ne zai zo ya gina musu hukunci ne da ka wannan magana da ya faɗa menene hujjansa wato kitabur ra'as molanka yanzu ba haushi na
ba ka yi mai tambaya
ba eh ni wallahi ni na ganin wallahi san yi tunanin kaman da yanzu wai fara karantawa kaman irin ya musu asiri ne ni wallahi ka nake kai wallahi san kaman malam ban taba ganin mutanen da aka yi musu tarbiya na sunna a ce wai malami yana karatu ba sa tambayar dalili ba inda tarbiya ne na sufanci ko tarbiya na shi'a dama sufaye sun saba haka yan shi'a sun saba haka a wannan ba suna da'awan suna cikin da'ira ne na sunna amma malam yayi ta magana da ka yayi ta magana ba sa cewa malam wai a wanda littafi za mu duba eto dan boko ai dan boko shi ya fi cancanta yace akrabaka Allahu rasulun abin jeri ce malam gaskiya muna son rafa domin kaga wayannan mutane za su iya zuwa su tambaye mu su ce mana menene muka dogara in muka ce a wajen ka muka ji za su ce to kai ina ka samu ai kafin a samar da kai a duniya ana yin addini kuma ko da ka bar duniya za a ci gaba da yin addini ko to wallahi in ka tambaye ka ce to wai malamin ku bai dogara kin suka fara kundumo a shar suka fara tashi kake mamaki an gane? Wani wallahi hayo haƙobi ina kasa ganewa shin asiri ya yi musu ko kuma da gangan ne kawai suke bin shi suna neman wani abin duniya ne kawai a wajen shi kaji wai an kasa fassara salami wai kwana biyu ana so a nuna mai ga abin da ake nufi da salami abin ya gagara to kuma doctor ba doctor akan fanni kun gane wallahi ba zan kushe ba ina mamaki irin tarbiyyar da ya musu ba sa tambayan shi dalili kuma duk abin da ya faɗa za su ɗauka su rike kuma suka rike nan za su yi ta kariya za su iya ƙaryata kowane irin hujja da aka kawo musu saboda maganar shi an gane wannan abin na bani ba yanzu ga wani abin da ya ban mamaki dangane da shi wannan doctor din shin menene ake nufi da zahiriya in a ce waɗannan 'yan zahiriya ne me ake nufi kaga mazhaban zahiriya wata makaranta ce da take da wata fahimta da ta bambanta daga sauran mazahibul arba'a menene fahimtar da ya bambanta zahiriya da mazahibul arba'a kina inkarin kiyasi ina ce wa da dan zahiriya ne kuma ana so a ce ma wane yana inkarin kiyasi bai yadda da kiyasi ba to ko ka san abun mamaki sai ga doktor ya ce ƴan salafiya ƴan zahiriya ne ka ga wannan ya nuna kwata-kwata bai ma san menene zahiriya ba an gane yanzu a ce Nasiruddin Albani ɗan zahiriya ne Ibn Baz ɗan zahiriya ne Ibn Uthaymeen ɗan zahiriya ne sauran malaman salafiya ƴan zahiriya ne zai zamanto sauran malaman salafiya suna inkarin kiyasi an gane a ce mu ma da muke da awan salafiya ƴan zahiriya ne kenan ba mu yarda da kiyasi ba shin mun yarda da kiyasi ko mu yarda da shi ba shin muna raddi ga wanda yake inkarin kiyasi ko ba ma yi duk wani ɗan salafiya yana raddi ga mazhaba na Ibn Hazm al-Andalusi mazhaba na Abu Dawud az-Zahiri to shi ya dauka mutumin da yake aiki da Qur'ani da hadisi akan fahimtar salafus salih shi ne dan zahiriya yanzu in ka tambayi daliban shi menene zahiriya wasu ƴan salafiya su ne zahiriya ai malam ya gama bayani ko malam ba ya karanta usul fiqh ne malam ba ya karanta kaza ne ya riga ya mana bayanin zahiriya ƴan salafiya su ne zahiriya ƴan salafiya ba suna cewa suna bin Qur'ani da hadisi akan fahimtar magabata ba suna cewa ba su rike wata mazhaba guda ɗaya ba su duk inda gaskiya yake nan suke ai wannan shine zahiriya to kaga wannan suka ce zahiriya amma hangan malamin ku shi kadai a duniya malamin ku shi kadai tilo a duniya wannan shine fasalan zahiriya an gani amma hanga na malamin usulul fiqh na gaskiya menene zahiriya masu inkarin kiyasi suna kafa hujja da Qur'ani da sunna da ijma'i amma suna inkarin kiyasi ina ba san gane wannan su ake kira zahiriya to shi malamin nasu a ina ya samu ai ya kamata tun da doctor ne yayi research kuma research din da ya kawo hujja to wanda daga cikin su yace eh malam ya zama authority yana yi wa yanzu yace ba ruwan shi da wani littafi kawai shi da kanshi ne kawai zai daga gina hukunci kawai to kenan zai iya gina addini zai iya gina musulunci nashi da kanshi tunda ya zama authority an ba shi ijaza wanda zai iya gina komai da ka ko da mutum professor ne ai din zai gina din zai yi wani abu sai ya ce according to wani zai ce according to wani abinda ake nufi shi ne kaza kuma ji wannan ai na'am
yace wa'annalladhina ahdathuha hum al-mutazila
cewa waɗanda suka kirkiro ta su ne mutazilawa in ji wannan doctor din waɗanda suka kirkiro magana cewa qur'ani halitta ne kaza kaza waɗannan mutane su ne mutazilawa da kuma ahlus sunna ala sarki mutazilawa sun ce qur'ani halitta ne ahlus sunna su kuma sun kirkiro qur'ani ba halitta bane wai su ma ahlus sunna kirkirowa suke yi kun ji wannan suma ahlus sunna menene kirkirowa ke ba suma ahlus sunna ɗan bid'a ne suma yanda mutazila suma suke zaunawa su kirkiro bid'a haka suma ahlus sunna suke zaunawa su kirkiro bid'a to wane ne yake kan daidai kenan babu wa'iyaz billah
zalika dadna alayhi hadhihi al-maqala ash-shari'a
shi yasa muka yi masa raddin wannan magana mai muni saboda bayar da amana da kuma kubutar da ainihin wuya saboda bayar da amana da kubutar da wuya da kuma yaye shubha wanda ya riga ya tasiri ga da yawa daga cikin amawa an gane akwai shubha wanda ya riga ya tasiri ga da yawa daga cikin amawa to sai muka yi wannan littafi don busar da shi Allahu a'lam wa alaikum salam
manhajin kauye kudi da yake wa ilimi misali
na'am
mutumin da ya kudi a fannin da bai sani ba kuma kudin sai kai shi da bidi a ko kuma kafirci misali amma kuma shi an bibiye shi ba neman gaskiya ce ba to abin da ya faɗa ka zali ka masa shi kai tsaye
sai to ai dama idan ya zama to mutum ya yi kudi ga ilimi kuma an nuna mai kuskuren shi bai dauka ba abin da ya faɗa za a jingina masa fana kwarai da gaske na'am
المساجد القوي
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
دعاء له بالصلاة
نعم wujubu du'ai lahum bisadaq
na wat-tawfiq
wajibcin yin addu'a ga shugabanni da miƙewa kan hanya da kuma ga madakatar
na la yumna an
la yamna
an nalja ila Allah
wato wajibcin yin addu'a ga shugaba da miƙewa kan hanya da kuma ga madakatar baya hanawa mu labe zuwa ga Allah in musiba ya zo mana
wala
qalu haqqan Allah hakimu idan suka zalunce mu idan shugabanni suka zalunce mu duk da an ce dole ne mu ringa yin addu'a Allah ya shirye su ko ba gaba to wajibcin yin addu'a ga shugaba Allah ya shirye shi an gane wannan baya hana kuma idan ya zalunce mu kai mu Allah ya Allah shugaba wane ya zalunce mu ya hana mu haƙƙin mu anan shugaba ya hana mu haƙƙin mu na ainihin wutar lantarki ya hana mu haƙƙin mu na ainihin kiwon lafiya ya hana mu haƙƙin mu na tsaro ya hana mu haƙƙin mu na aikin yi to ya Allah wannan zaluncin da ya mana ba mu yafe ba ku fahimci ko shin ya halatta idan shugabanni suna yin kuskure a ambaci kurakuran ko baya halatta fi tafsir ai tafsir magani ana iya yin wato idan shugaba na yin laifi shugaba yana zina shugaba ya gina gidan caca ya gina gidan giya ya gina gidan karuwai da sauransu shin za mu iya yin wa'azi akan cewa zina haramun ne karuwanci haramun ne wato gina gidan giya haramun ne babban zunubi ne za mu iya to menene sunan wannan sunan shi inkarul munkar an gane shugaba dan ya gina gidan giya mun yi wa'azi akan gina gidan giya ba shi da kyau ya bambanta da cewa ya kai shugaba ka yi haramun shugaba wani Allah zai kama ka gina gidan giya shi wannan shi ana kiran shi nasiha an gari irin wannan din za a yi shi tsakanin kai da shi ko amma irin wannan shugaba yana yin zina kai wa'azi akan zina ala sabilul umum kai wa'azi akan zina a dukkanin zina haramun ne kai wa'azi akan cin riba kashi shugaba ya gina bankuna na riba sai kai wa'azi akan sharrin riba da sharrin bankuna na riba shin wannan yana nuna kai inkarul alani ya inkarul alani yake shine ka kama sunan shugaba kana fadin ka gina gidan riba ka gina gidan giya Allah ko zai tsine maka to wannan shine ake cewa an hana amma yin wa'azi akan riban a dungule an gane ko wato baka ambaci sunan kowa ba an gari irin yadda ake cewa kukan kurciya ma jawabi ne to kayi wa'azi akan riba ba kyau zina ba kyau shan giya ba kyau idan shugaban ya san yana shan giya ya san yana caca to ji tsoron Allah ya bari kayi wa'azi a dunkule baka kira sunan kowa ba an gari
shugaba
amma
ba za mu
ambaci zuwa
ba amma
yayi kaza yayi kaza a tsawon inkarul alabi wannan
fili ga shirin na'am ayyana fukar ba Allah ta'ala mana da sabr ala jawri fukar
kasani Allah ya datar da kai Allah ya maka gam da katar lalle Allah ta'ala ya yi umurni ya umurce mu da yin hakuri akan zaluncin shugabanni duk dai zaluncin su
ma ya ala min du'a alaihi billahi
kuma ya hana mu daga yin mummunan addu'a ga shugabanni da tsinuwa mu ce Allah ya tsine mu shugaba dan salafiya baya cewa Allah ya tsine mu shugaba wani kuma Allah ta'ala ya hana mu zagin shugabanni ya hana mu zagin shugabanni in suka zalunce mu shugabanni sun zalunce mu za mu iya zagin su la haramun ne zagin shugabanni in suka yi zalunci a gare mu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa أتكلم حديث قصيد بن هذير رضي الله عنه
لما سأله رجل من الأنصار
يا هند وانا مثل ذلك من أنصار يسمى بمنزل سيرا صلى الله عليه وسلم شو منزل الله يباشو مقامي نقوم نتي شو يا رسول الله شو بزاك بام مقام نقوم نتي با كما يندك با واني دواني دواني مقام نقوم نتي
فقال صلى الله عليه وسلم
سي منزل إيرا صلى الله عليه وسلم يمشي
يجب تلقون بعد
أثر للي ذاك قمد بابا كيري بايانا
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض
كوي حقولي حسي كون قمد ني أتبك على الكوثرة بخاري دا مسلم سكر ويتونا حديث أنكاري
سي
نعم يعني قلت لي Okay. Look at it. It was short.
Tafsir Karim Rahman.
Tafsir.
ومنها
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
نعم ومنها أن كلام الوثيقة برهن
لذلك لذلك تكتير أينهم أمينتي واتو أتين جنجنا
أن يكون مقبوضا
ya zamanto an amsa cikakken aminci game da ainihin jingina ya zama an amsa idan zan ba da jinginan mota ga mota na an gane ku ga mota na ko ga radio na ka bani da Allah ka bani 200,000 ga mota na jingina ko ga mashin din na jingina to idan na faɗa da baki cewa zan kawo jingina zan kawo jinginan mashin zaka bani 200,000 jingina ya riga ya kullu amma cikansa da miƙawa cikan jinginan shine ka miƙa min abin jingina ka miƙa min wannan mashin din ko wannan mota din in baka 200,000 a lokacin ne jingina ya cika shine Allah yake magana farihanu maqbuda jingina abin amsa na'am
yake
wala yadullu zalika ala annahu la yasihu ar-rahn
illa bil qaf
wannan baya nuni akan cewa jingina baya kulluwa baya inganta sai da karba wannan bai nuni akan haka da zaran nayi magana cewa zan kawo maka ainihin mashin dina ka bani zan kawo ma mashin ka bani 200,000 bashi sai nace na yarda kawo jingina ya kullu amma jingina yana ƙara tabbata ne ya ƙara ƙarfi idan ya zama to na karɓi mashin din an gane wannan ko
ana iya bayarwa kuma ya kawo jingina
ana iya bayarwa magana da ya faɗa din
bal taqyid yakunu sayakunu rahn maqbul
taqyid bi kawni rahn
na'am bal taqyid bi kawni rahn maqbul
aka kayyadewa da kasancewar jingina abin amsa ne
ya dillu ala annahu kan yakunu maqbuda
yana nuna cewa jingina yakan zama to abin amsa
sa'atul istiqa istiqatu sa'ar
eh wanda yana tabbatar da ainihin aminci cikakke
wa falla yakunu maqbuda
kuma ga lokacin jingina ba abin amsa bane gashi an kulle jingina amma ba amsa ba
na ko yakunu nafiqa
sai ya zama to tauyayi to irin halin da muke ciki a wannan kasa namu yanzu da irin halin yan Najeriya shin jingina ka ringa ba da kudin kafin a kawo abin jingina shi yafi ko a rubuta shi yafi
a rubuta kuma kawo abin jingina
ka rubuta shi yafi kuma in za a ba da jinginan a yi shi da sheda don wallahi wani na iya cewa bai ma san ka ba zo wani ce shi bai taba yin kasuwanci da kai ballan sana ba wai har kaza wani abu ya hada kudin shi an gane wannan ko saboda haka amma an gane shari'a gara an rubuta sannan kuma a kafa sheda sannan a karba abin jingina din
wamin annahu sadallu bi qawli
fa yakunu naqisan sai zama tauyayi daga ciki annahu yusadallu bi qawlihi farihanu maqbuda lalle ana kafa hujja da fadin sa cewa farihanu maqbuda jingina abin amsa
إنه أنه إذا اختلف الراهن والمرسل
للي إذا mai bada jingina da mai karban jingina an gane mai bada jingina da mai karban jingina suka yi sabani
na fi miqdaru tsayin
game da gurgurdan bashi
alladhi bihi rahan
wannan jingina ke tare da shi
annal qawl qawlul murtahi
magana maganan murtahi wai murtahi din shine wanda ya bada jingina ko wanda ya bada jingina din shine shi mai karban jingina mai karban jingina yace shi 200 ya karba mai bada jingina yace 500 ya bayar to magana maganan ma'abucin haƙi
sahibul haƙ
shine wanda ya bada mai wanda ya bada wanda ya bada wanda ya bada kuɗi li'anna Allah ja'ala rahana wasiqa bi Allah ya sanya jingina ya zama to kaman wani collateral security ya zama to kaman collateral security zama kaman aminci a gare shi
na'am yace dan Allah ya ala rahana wasiqa bi falawla annahu yaqbal qawlahu
fi dhalika lam tahsul bihi alwasiqa
yaqbal qawlahu fi dhalika
da ba dan ana karban maganar shi a cikin wannan ba da ainihin wato wannan aminci da zai tabbata gare shi ba
da harin kitar wasu
so da rashin rubutu da kuma shedu
wa bina annahu yajuzu at-ta'amul bi ghairi wasiqa
kuma daga cikin wannan kuma ka duba cikin ayan da izin badin ayan yana halatta yin mu'amala ba tare da wannan security din ba
wala shuhud
ina iya baka bashi ko ba abun jingina da Allah wani ban 200 ko sai doka baka ba tare da malakan bai kawai zaka biya ba an gani yana halatta ayi mu'amala ba tare da wasiqa ba ko ba tare da shedu ba
kawai bayani da ba'dukum ba
saboda Allah yace idan sashin ku ya amincewa sashe wannan wanda aka amincewa ya bada amanansa
walakin fi halil hal yahtaj ila taqwa
to yanzu irin bankunan da muke da shi yanzu na wannan zamani bankuna na riba idan za su ba mutum bashi suka tambaye ka collateral security mai kake da shi wanda in ka kasa biyan mu bashi za mu karɓi wannan abun mu siyar mu cire haƙƙinmu suna tambayan haka ba zai yiwu su baka bashi haka nan ba tare da kana da wasiƙa ba to idan ya zamanto mutum ya ba da wasiƙa ɗin sun amsa shi irin usulubin da suke yi in mutum ya kasa biya ya halatta ya suke yi za su sayar da wannan kaya rababa arha sannan in kudin ma ya fi ƙarfin kudinsu za su riƙe wani lokaci ma sai su siya an gani ila misalin za su siyar da gidanka ne don su biya bashi to gidanka miliyan 10 bashi miliyan 3 ba abin da ya shafe su in kawai sun karɓi wannan gida shikenan haka bankin suke yi kaga za ka mutum yana zaune a gida lami lafiya da zarar lokacin biyan bashi ya kasa biya sai ka ji an ce banki ta karɓi gidansa ai ya kamata in an karɓi gidan an siyar su cire kuɗinsu abin da ya rage ragowa a bashi to banki ba haka suke yi ba kenan wannan usulubi na banki haramun ne shi sannan bayan ma wannan ba ku duba wani abu ga bashi da ruwa kuma an baka bashin kuma duk ana ƙara ba kuɗi in ya kai shekara kaza baka biya ba kuɗin zai ƙaru ya zama kaza in ya kai shekara baka biya ba kuɗin zai ƙaru kaga wannan zalunci ne to kuma sannan ka kasa biya gaba ɗaya kwata-kwata za a sayar da gidanka ko a sayar da kaddarorinka a biya ba ruwansu da cewa kuɗin da ya rage a baka kayanka na? Obadiyu wannan wani shi ne ake kira obadiyu ko? Bashi ya lokacin shi ya riga ya wuce. Mutum da ya riga ya wuce to saboda haka kaza. To in ka duba zalunci ya yi yawa ma ba abun ba cewa komai.
Na'am. Yace wani wa illa fa sahibul haqq muqatil fil haqq.
Eh to in ba haka ba kuwa ma abucin haƙi wato ya sanya kanshi cikin hadari game da haƙƙinsa ko ba haka ba ya sanya kai cikin danger game da haƙƙinsa
na wani hada amal Allah fi hada halin hal
shi yasa Allah ya yi umurni a cikin wannan halin
man alayhi haqq
cewa duk wanda akwai haƙƙi a kansa wanda ake bin shi haƙƙi shi wanda ake bin shi haƙƙi aka bashi bashi Allah ya umurni ya ji tsoron Allah ya bayar da amanansa
wa mina annama tumina na annam man tamanahu mu'amilahu aw ma'amiluhu
wa mina annami
annama tamanahu mu'amiluhu
faqar amila ma'ahu ma'rufan aziman cewa duk mutumin da ainihin wanda ya mu'amala da shi ya amince da shi ka ce in baka miliyan ɗaya nan take na ciro miliyan ɗaya na baka na amince da kai faqar amila ma'ahu ma'rufan aziman haƙiƙa ya aikata wani alkhairi mai girma tare da shi ba ƙaramin kyautata maka yayi ba dan Allah wanda ba ni miliyan ɗaya kawai nan take ya ciro miliyan ɗaya baka bai ce a kira shedu ba bai ce a zo a rubuta ba kaga anan kenan ya amince maka ko kuma ya aikata maka alkhairi kuma ko ka san a Najeriya wani lokaci daga kokarin neman bashin ka ma za ku yi baran-baran kawai dan ka bani dan miliyan ɗaya kawai dan ka bani dan miliyan ɗaya shi ne za ka zo kana mun wani kwakwago za ka zo ka takura mun Allah ga miliyan ɗaya ɗinka an gani ko kuma ya ce ai ba ni kaɗai na fara cin bashi a duniya bashi hanji ne ka zo kana wani maɗamin kana wani zara ido in baka kuɗinka ƙwarai da gaske ka zo ka ce ainihin wai lokacin biyan bashi ya yi ban biya ka bashi ba to ai ba ni kaɗai ba ne haka hatta Najeriya ma ana binta bashi wai ya zila ina ne
na warabiya bidaini wa manati abdini wa manati
kuma wato ya aikata masa alkhairi kuma ya yadda da addinin shi da amanin shi tunda har yadda shi wannan kudi ya baka ya yadda da addinin ka ya yadda da me amanin ka
da akada ala man alayhi alhaq aga ala man
to yana karfafa yana wajaba ga wanda ake bin shi haƙi ya bayar da wannan amana ta bangare guda biyun nan ta bangaren an yadda da amanin ka an yadda da addinin ka
ada ala haqqin
saboda bayar da haƙin Allah
wasala li amri
da kuma yin biyayya ga umarnin Allah shine ta bangare biyu
wa fa'idi haqqi sahibi
da kuma cikawa ga haƙin ma abokin haƙi wanda ya yadda da amanarsa kuma ya amince da shi wa alaikum salam
ana iya sa ajiri misali an kama jingina sai jingunan da kwana biyu ko sati inda ya kama zan fara amfani da wannan abu
cewa wai ana iya sanya ajiri a ce nan da kwana kaza in bai kawo ba zan fara amfani da wannan abu a shi kawai in dai lokaci ya yi bai biya ba za ka siyar da wannan abun ka cire haƙƙinka ba magana za ka fara aiki da shi in dai lokaci ya yi baka biya ni haƙƙina ba zan siyar da wannan abun in cire haƙƙina in baka sauran kuɗin shi ke nan ni zan iya siya amma in za a siyar a gaban shi ba ni zan yi ma abun kuɗi ba tunda in zan ma abun kuɗi ba zan yi adalci ba ai galiban
suratul nazi'at ciki
bismillahir rahmanir rahim
fa'idha ja'at as-samatu al-kubra
idan musiba mai girma ya zo idan musiba mafi girma ya zo shine musiban tashin kiyama
yawma tadhakkaru al-insanu ma sa'a
a wannan rana ne mutum zai tuna da abin da ya aikata na alkhairi ko sharri kuma a wannan rana ne za a bayyana da wutan jahim ga duk wani mai gani duk wani mai gani zai ga wutan jahim baro-baro amma mutumin da ya dagawa ya wuce gona da iri a cikin rayuwarsa ya zo ya fifita rayuwar duniya akan lahira to lallai wutan jahim shi ne makomansa in an ce ma'awa shi ne makomansa na dindindin makomansa na me na dindindin an gani shi ne ahli sunna suke cewa wanda ya aikata kaba'ira amma yana cikin da'ira na musulunci jahannama ba ma'awa ɗin shi ba ne bi ma'ana jahannama ba wajen zaman dindindin ɗin shi ba ne kun fahimce ni ai kaga nan wajen mutumin da ya fifita rayuwar duniya kan lahira to lallai wutan jahim shi ne makomansa na dindindin amma mutumin da ba haka ba kaga ya shiga wuta wutan jahim mako ba makoman sanadin dindin bane na wacin gadi ne
amma man qafa maqam rabbih wa la'a an-nafs 'anil hawa
amma wanda ya tsoran haduwa da ubangijin sa sai ya hana ransa bin san rai
innal jannata hiya al-ma'wa
to lalle aljanna ita ce makoman sanadin dindin in ya riga ya shiga wannan aljanna ba zai fita daga cikin ta ba saboda me saboda aljanna ta zamanto ma'awa nashi
na'am yasalu laka hadi sa'a ayyana mawtaha
suna tambayar ka ya rasulullah game da tashin kiyama a yaushe ne aukuwanta a yaushe ne matabbacin ta tashin kiyama yaushe ne matabbacin ta
na'am fi ma anta min zikra
kai menene matsayin ka game da ambatanta an gane menene magamin ka da ambatan tashin kiyama shin ya rasulullah haƙin ka ne ka gaya wa mutane ran tashin kiyama rana kaza ne menene matsayin ka waye na tsaka mukami na yin bayani ga mutane game da tashin kiyama Allah yake tambaya annabi waye na ga manzon Allah ya zamanto shine zai rinka wa mutane bayani tashin kiyama rana kaza ne ba wanda ya nada shi yas'alunaka anil sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yudalliha li waqtiha illa hu ko an tambayi manzo Allah suna tambayan game da tashin kiyama yaushe ne matabbacin ta aka ce qul innama ilmuha inda rabbi kace lalle ilimin ta yana wajen ubangiji na ne kawai ai shine tambayan da Allah yake ma annabi fima anta min zikra menene magamin ka game da ambatanta wane ne ya baka mukami na cewa ka ringa ambatan tashin kiyama rana kaza ne baka da wannan matsayin Allah ne kadai zai iya gaya wa mutane tashin kiyama rana kaza ne an gane wannan ko menene fa'idar ma ambatan tashin kiyama game da gare ka menene amfanin ambatan shi tunda baka sani ba na
rabbika muntaha
kuma makuranta yana wajen ubangiji Allah shi ya san tashin kiyama karshen ta Allah shi ya sani babu wanda ya san makuran tashin kiyama yaushe ne sai Allah mala'iku ba sani ba annabawa ba sani ba manzanni ba sani ba balan zana kuma waliyai
innama anta munzir man yakhsha
kawai kai ya rasulullah ba haƙƙin ka bane ka gaya wa mutane tashin kiyama yaushe ne a'a kawai kai mai gargadi ne ga duk mai jin tsoron ta kawai kai wa mutane gargadi ku ji tsoron tashin kiyama ta kusan zuwa amma yaushe ne ba matsayi na bane Allah ta'ala shi kadai yake da wannan iko na ga ya mutane tashin kiyama yaushe ne kawai ni mai gargadi ne
annan yoma ya roda
kai ka ce su ranan da suke ganin tashin kiyama
lam yalgasu illa
ka ce su ba su zauna ba face ainihin ashiya wato rana audu haha ko hantsinta ba su zauna ba face maraice ko hantsinta kamar dan lokaci kadan ne bal ta'atikum baktatan fatabahatukum tashin kiyama zai zo muku ne a afke kawai sai ya mamaye ku an gane wannan ku yawa za ta firgita ku kai ta ce wannan ranar da za su ganta ka ce ba su zauna ba face maraice ko hanzinta dan lokaci kadan kawai har ya faru
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
نا انا ابي نجي عن الرباط الثانية
ان كربو دغا ابي نجي شيني الارباط بن ساريا
رضي الله عنه
الله يقارى مسيدا
قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعدا
يتي منزن الله صلى الله عليه وسلم يا يمن وعزي متر وعزي
وجلت منها القلوب
ارو وعزن ده زكاتا suka firgita saboda wa'azin zukatanmu sun firgita saboda wannan wa'azi
wa zarafat min al-uyun
kuma idanuwa sun zubar da hawaye ana ta kuka saboda wannan wa'azi
kunna ya rasulullah
sai muka ce ya rasulullah
ka'anna hamulatu mu'adde
kaman wa'azin mai ban kwana wannan wa'azin da kai mana baka saba mana irin shi ba irin wannan wa'azi kaman yana nuna mana daga yau ba za mu ƙara ganin ka ba an gane wannan wa'azi yayi kama da irin wa'azin mutumin da yake ban kwana da ku yana gaya muku wannan wa'azi shine wa'azi na na ƙarshe daga yau ba zan ƙara muku wannan za mu ƙara haduwa da ku ba to ya rasulullah shin wannan wa'azi wa'azin ban kwana ne idan wa'azin ban kwana ne ya rasulullah kai mana wasiya an gane ka gaya mana to in ka tafi baka nan yaya za mu gudanar da rayuwarmu a wajen aqidarmu a wajen ibadarmu a wajen mu'amalarmu wajen sulukinmu yaya za mu gudanar da rayuwarmu an gane inda ya tabbata wa'azin ban kwana ne ka gaya mana in ka tafi ya za mu yi tunda dai yanzu in ka yi ban kwana da mu dole ne abubuwa za su rinka faruwa to yaya za mu gudanar da rayuwarmu na'am
wala usikum bi taqwa Allah
kaga nan sai annabi ya nuna musu lalle wannan wa'azi wa'azin mai da ban kwana ne sai ce to tabbas wa'azin nan wa'azin ban kwana ne kuma idan bana nan ga wasiyar da nake muku ina muku wasiya da jin tsoron Allah azza wa jal mai girma da daukaka an gane wannan shine wasiyar da nake muku na farko in an ce taqwa Allah shine kiyaye dokokin Allah mutum ya kiyaye dokokin Allah wajen aqidansa a wajen ibadansa wajen mu'amalansa wajen sulukinsa ya zama rayuwarsa duk abin da zai gudanar yana kiyaye dokokin Allah shi yasa wasu ke fasara shi da ainihin tsoron Allah ina muku wasiya da jin tsoron Allah a kiyaye dokokin Allah asalin attaqwa shine mutum ya kare kansa daga wani abu wiqaya mu kare kanmu daga azaba mu kare kanmu daga duk abin da zai cutar da mu ina muku wasiya ku kare kanku daga duk abin da zai janyo azaban Allah sannan kuma ina muku wasiya da ji da biyayya ga wa ga shugaba shugaban nan wato shugaba wanda yake musulmi wanda bai yi ridda ba da ji da biyayya ga shugaba wanda yake musulmi an gane
wa assalamu alaikum
ko da bawa ne ya zama shugaba a kanku ko da bawa ne ya zama shugaba kaga dai balarabe ba zai taba yadda bawa ya zama shugabansa ba an gane balarabe ya matukar raina bawa saboda galiban bayi ba larabawa ba ne galiban bayi baƙaƙen fata ne da sauran kafirai an gane wannan ko to shi yasa wani hadisi annabi ya ce wa in ta'ammara alaikum abdun habashi ka anna ala ra'sihi zabiba ko da bawa ne mutumin habasha bawa mutumin Ethiopia ko da shi ne ya zama shugabanku kuma ya zama kanshi kamar yayi duk ya irin gizo din nan yayi irin gizo yayi kuda kuda an gane to anan malamai na manhaji sun yi istinbadin wannan hadisin cewa kamar yadda muka san ba yanda za a yi balarabe ya taba yarda bawa ya zama tun shugabansa to nan wajen ta wani hanya ne bawa zai zama shugaba idan bawa ya yi tagallubi idan bawa ya karɓi mulki da ƙarfi idan bawa ya juyin mulki shi wannan hadisi yana ishara ne ga ainihin wato koda an samu wani mutum wanda ba kwa san shi ya zo ya yi juyin mulki amma musulmi ne ku yi hakuri ku bi shi kun gane wannan ko za a iya samun nan gaba kaga wasu mutane ajamawa ne su zo su yi juyin mulki a gare ku kuma ya zamanto da suka yi juyin mulkin nan suna da ƙarfi sosai suna da ƙarfin soja yan sanda custom immigration jami'an tsaro na da ƙarfi sosai wanda in kun ce za ku zo ku yi yaƙi za a yi kare jini biri jini kuma ba lalle ba ne ku samu nasara an gane wannan ko to irin wannan ina muku wasiya da ainihin ji da biyayya an gane kenan ko da mulki bai muku daɗi ba in dai shugaban bai kafirta ba ku yi haƙuri kada ku zo ku ce za ku ɗauki makami da ƙarfin tuwo sai kun kibar da wannan shugaba ɗin a nan sai ku ja ma kanku ainihin bala'in da ba za ku iya ɗauka ba an gane ko kenan daga cikin hanyar da ake ainihin kafa shugabanci akwai shugabancin da ake karɓa da mai da ƙarfin tuwo wato ba a yarda da shugabancin shi ba kawai da ƙarfi ya karɓa amma ɗan sanda da jami'an tsaro da sojoji da waye duk suna hannunsa. In mun ce za mu yi fito na fito za a iya karkashe mu gaba ɗaya. An gane? Ko za mu yi ta yaƙi, yaƙin da zai da iyaka. To irin wannan sai mu yi haƙuri, mu ci gaba da bin wannan shugaba, kada mu ɗauki makami mu ce za mu kifar da shi. Kun gane wannan ko? Kun ga wasiyar da manzon Allah ya yi taƙaitaccen wasiya. Amma kuma fa'idan wannan wasiya yana da yawa. Na'am.
Ma'ana kuma ya yi shi mai ko.
Domin lallai yadda lamarin yake, duk wanda ya rayu daga cikinku.
Yana ikhtilafin kasira.
Yana gaya wa sahabbansa. Duk wanda ya rayu daga cikinku da sannu zai ga saɓani da yawa. Zai ga saɓani da yawa wajen aƙida, saɓani da yawa wajen ibada, saɓani da yawa wajen mu'amala, saɓani da yawa wajen suluki. Yanzu muna gani ko ba ma gani? Menene ba mu gani ba a cikin abin da manzo Allah ya faɗa? Babu.
Fa alaikum bi sunnati.
Yo idan kun ga saɓanin mai yawa nan ba an ce ku bi inda rududu ba. Shin menene mafita? Kulli zurci bin sunna ta da kuma sunnan khalifofi na shiryayyu masu shiryawa. Kulli zurci bin sunna ta da sunnan khalifofi na shiryayyu masu shiryarwa. Ko kuma ka ce almahdiyin wa'annan wanda Allah ya shiryar da su, khalifofin da Allah ya shiryar da su, ku damke shi da haƙoranku, ku kama wannan sunna ɗin da haƙora. In kun tabbatar wannan sunna ne na manzon Allah, wannan sunna ne na ainihin khulafa'ur rashidun, ku damke shi da haƙoranku. Yanzu idan ya zamanto irin wannan zamani ya zo, sai ya zamanto saɓani ya zo, da saɓani ya zo sai na ga Umar ya aikata wani abu. Shin zan damki wannan sunna wanda Umar ya aikata? Ko ba zan damka? Me yasa ba zan damka ba? Umar bai cikin khulafa'ur rashidun? To da na zo zamani wanda saɓani ya yi yawa, ko sai na duba wanne ne ra'ayi na Umar, ko wanne ne ra'ayi na Usman, ko wanne ne ra'ayi na Aliyu. Shin ra'ayin khalifa guda ɗaya aka ce ko kuma khulafa? Yana da muhimmanci. Ra'ayin khulafa aka ce ba ra'ayin khalifa ba. Bai ce fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khalifa ar-rashid ba. An gani? A'a, abinda wa'annan khalifofi suka yi ittifaki a kan shi, ba a samu saɓani tsakanin wa'annan khulafa ba. Yanzu Umar, yanzu Usman bin Affan radiyallahu anhu, akwai sanda Usman ya zo a zamaninsa lokacin mulkinsa, ya sanya ainihin wato sallah a can Mina. Sallah a Mina me ake yi a wajen? Kasuru. To shi kuma sai yana cika rak'a hudu. To shin za mu yi koyi da Usman akan wannan mu ce shi khalifa ne ar-rashid? Kaga yana cikin khulafa'ur rashid, amma ra'ayin shi kadai wanda sauran khulafa ba su tare da shi ba za mu ba. Kun fahimta? Yanzu za mu zo misalin saki uku kalma ɗaya mu mai da shi saki ɗaya, a mu mai da shi saki uku? Mu saba ma abinda manzo Allah ya yi a zamaninsa, da abinda Abubakar ya yi a zamaninsa har ya bar duniya, da abinda Umar ya yi a shekara biyu na rayuwarsa, sai mu ɗauki da Umar ya yi, da abinda Umar ya yi, da abinda Umar ya yi misali a ƙarshen rayuwarsa, mu zo mu ɗauka mu saba ma abinda manzo Allah ya yi da Abubakar da Umar a farkon rayuwarsa. Zai yi? Ka gane, ba za mu saba ba. Ba za mu bi ra'ayin Umar ba, duk da Umar yana daga cikin khulafa'ur rashidun. Saboda wannan ba ijma'i ba ne na khulafa'ur rashidun. Kun gane wannan ko? Shin zai yiwu mu zo mu ɗauki wani misali kuma zan iya kawowa kan na Aliyu bin Abi Talib ko abin da ya kama da wannan? Yanzu misali kamar sallan ashamba. Wanda Umar shi ya haɗa mutane ƙarƙashin limami guda ɗaya. Shin zai yi mu ɗauki wannan fahimta? To sauran khulafa Abubakar da Umar, Abubakar ya wafaka shi? to ya zamu cito shin sunna ce ta kula baura shudu sallan asham cikin jambi to ai zamanin manzo Allah yayi sallan asham cikin jambi to laka shi sallan asham cikin jambi ba wai magana na khalifa rashid bane manzon Allah a cikin rayuwarsa kafin ya ba duniya yayi sallan asham cikin jambi me yasa ya daina sallan asham cikin jambi yace yana jin tsoro kada a fallanta sallan asham to lokacin zamanin abubakar radiyallahu anhu a ba yi ba an gane ku da annabi yace yana jin tsoro sai annabi ya dakatar da sallan asham zamanin abubakar shi ma bai yi ba to zamanin umar baya yi a da sirran nan sai ya zo masallaci sai ya ga ana sallar ararrabe sai ya ga abun babu tsari sai ce ina ganin da na dawo da mutane su ringa yin sallah a cikin jambi mai kuma su ringa yin sallah ararrabe sai ya zo ya dawo da su suna yin haka an gani amma kafin Umar ya yi dubba manzon Allah ya yi ba wai Umar ne ya kikiro shi ba domin ƴan shi'a suna cewa sallan asham cikin jambi bid'a ne Umar ne ya kikiro shi akwai wani shi a sai da ya kasar audio sai da ya kasar ya fi 30 akan Umar dan Khattab akan ma'anan wa kullu bid'a dalala to babu wata bid'a mai kyau duk wata bid'a ba bid'a wajiba ba bid'a kaza kaza ka dauka masalati ne fa ina ya dosa Umar ya dosa ya kokari ya kawo hujjoji da maganganun malamai da malaman ahlus sunna da malaman shi'a da malaman kaza sun yi ittifaki cewa baya halatta mutum ya kirkiro wani abu cikin addini duk bid'a bata ne to yana tafiya karshe sai ce to yanzu sallan asham Umar ya ce ni'matul bid'a hazi kenan wane ne ya kirkiro sallan asham Umar shi da kanshi ya ce ma dalla da wannan bid'a din to kuma annabi ya ce wa kullu bid'a dalala kenan Umar ya kawo bid'a kuma Umar ya kawo bata an gani kaga ya manta cewa manzo Allah ya yi sallan asham a zamaninsa ya yi sallan asham cikin jami'i har kwana uku yana sallan asham daga baya ya zo ya ga mutane sun taru wata rana sai ya cewa ina jin tsoro kada a fallanta muku sallan asham shine manzo Allah ya dakata kenan ya dakata don jin tsoro kada a saukar da wahayi to idan an daina saukar da wahayi ba ashe tsoron kada a saukar da wahayi sai ya dakata idan zalikal illa zalal ma'lul saboda haka wannan ni'matul bid'a ni'ima ce a bid'a ce lugawiya nasabiyya ba wai bid'a haqiqiyya ba kun gane wannan ko
na'am haddu alaina bin nawajib
ku damke shi da haƙoran ku ne ku kama shi da ƙarfi kada ku saki ka shaidun ku da ƙagaggun al'amura abubuwan da aka ƙago a cikin addini banda abin da aka ƙago cikin rayuwar duniya akwai muhdathat fi duniya fi umuri duniya akwai muhdathat fi din yanzu abubuwan da aka ƙirƙiro a cikin al'amuran duniya don mu samu sauƙi akan rayuwarmu shin bid'a ne na addini an ƙirƙiro jirgin sama an ƙirƙiro mota an ƙirƙiro mashin an ƙirƙiro kwamfuta an ƙirƙiro fanka shin duk wannan abubuwa addini ne yadda za mu gane ba addini ba ne ba galiban ma masu ƙirƙiro su ba sai ga kafirai ne yanzu asalin masu yin mota wane ne su masu yin jirgi fa sai kuma mu musulmi muka karɓa muka yi aiki da shi ya nuna al'ada ne wanda muka ga cewa zai amfane mu idan abu ya zamanto al'ada wanda zai amfane mu sai muka dauke shi muka yi amfani da shi ba matsala kun gane wannan ko kun man harrama zinata llahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq kun hiya lil ladina amanu fil hayati dunya halisatan yawm al-qiyama huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shi ya halitta muku duk abin da ke doron kasa gaba daya duk abin da ke doron kasa din nan Allah ne ya halice shi dan amfanin mu kina baka gane wannan saka nan bid'a ana nufin kirkiro wani abu cikin addini haramun ne amma kirkiro abu cikin al'amari na duniya zamu duba ne ina ce ma ya hukuncin kirkiro abu cikin al'amarin duniya kika ce zamu duba idan zai amfane mu kuma ba haramun bane amma hanga na shari'a zamu amma koda zai amfane mu amma a mahanga na shari'a haramun ne ba za su yi ba kamar wani abu ne zai amfane mu amma kuma haramun ne a nan a cikin addinin mu kamar yin magani da abin da aka haramta yin magani da abin da yake haram yin magani da giya kaga giya haramun ne ko da za mu warke haramun ne amma jonin kuma idan ya zamanto an kirkiro mota zamu shiga mota mu je masallaci zamu shiga mota mu je aikin hajji zamu shiga mota mu je wajen wa'azi kaga wannan abu ne wanda zai sauke mana rayuwa kuma zai amfane mu kuma babu wani dalili da ya nuna haramcin sa za mu yi amfani da shi amma in ya shafi addinin mu an gane duk abin da aka kirkiro da sunan addini kamar yadda aka kirkiro maulidi yadda aka kirkiro cika ciki yadda aka kirkiro ainihin sadakan bakwai da sadakan uku da bakwai da arba'in yadda aka kirkiro fidda'u da ire-iren waɗannan bid'o'i gaba ɗaya da aka kirkiro dukkansu gaba ɗaya tunda dai an kirkiro su ne cikin addini wannan haramun ne kashedun ku da kirkirarrun al'amura fa inna kulla bid'atin dalala domin lalle duk abin da aka kirkiro cikin al'amuran addini bata ne kuma bata mataki-mataki ne akwai bata kafirci akwai bata haramun akwai bata makaruhi bata menene akwai bata haramun ne shi akwai bata wanda yake kafirci ne akwai bata wanda yake haramun ne akwai bata wanda yake makaru akwai bata wanda yake jayi la Allah shi taimake mu rawahu abu daud wa tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih wa alaikum assalam a tsawonan malamin suna ne kuwa malamin suna ya zo yana zuwa sadakan uku sadakan bakwai sadakan arba'in kaga yana goyon bayan bid'a kenan kuma zai iya tura ka cikin bid'a baka sani ba baya halarta mutum ya je karatu wajen wannan malamin wa alaikum salam shi cin naman zaki ya halarta bai halarta ba yin amfani da kitsan zaki bai halarta ba in dai shafawa ne a ciki ba wuce za a yi ba ya halarta a gani za a iya shafawa a yi magani da shi maganin da yake a waje ba a ciki ba a gani kaman ainihin taban wiwi ne a yi wiwi din nan kaga ai ice ne wiwi asalin shi dama don a yi magani da shi ne akwai maganin da za a yi da shi na waje ba wanda za a riga busawa ba sai mutanen mu kamar da shi na busawa a shi wannan wiwi din mata suna iya amfani da shi don ƙarin gashi su suka shafa a kansu gashi yana saurin tobowa to wannan duba laifi ba ne don an yi amfani da shi a waje kada a yi amfani da shi a ciki an gani? Wa alaikum assalam. A'a, rashi rubutawa baya nuna wa kana zargin shi. Don wani lokaci da kai da shi za ku iya mantawa. Na ba shi 200 daga bayan ce 500 ne. Shi kuma ce wallahi 200 ne. Shi ni a ta jayayya. Me yakon jayayya gara akwai rubutu. Rubutu baya nuna rashin yarda. Sai dai kawai rubutun mu yana da yarda sai mu ga kaman in an ce a rubuta kaman ban yarda da kai ba. Baya nuna ya kan haka. Sai ba ka